الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعلى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يدعى مكسابة دعمو تشغب دورنا كراتونا من القرآن من صاركي أولا ما صلى الله عليه البركة نقوف الجدى من جنوى صاركي النمى jiya mun kwana inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan ahalul kitabi cewa duk da matsalan su da tsiyar su da shegantakar su gaba daya da za su tuba su imani su bi Allah da takawa da Allah madaukakin sarki ya kankare musu zunuban su da ya gafarta musu ya ba su ni'ima ta sama da kasa. Saboda haka kenan duk wanda ya bi Allah bayan barna ya dawo ya tuba, Allah madaukakin sarki mai iya karban tubansa ne. Saboda haka a nan yau za mu tashi aya cikin wannan suratul Ma'ida aya ta 67 inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya kai wannan manzo ka isar abinda aka saukar maka daga Ubangijinka. Wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna la ilaha illa al-qawmul kafirin. Wannan aya tana da nasaba da ta baya, tunda idan mutum ya tuba ya dawo, Allah madaukakin sarki zai karbi tubansa, zai yafe masa, zai kuma sashi a cikin ni'ima. To akwai bukatar a sanar da mutane hakan din. Don haka shi yasa ayat da ta biyo baya sai ta zo da ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika. Ai ma'anan balligh shine ka isar ka bayyana a fili abinda aka saukar maka daga Ubangijinka. Abinda aka saukar maka daga Ubangijinka kuma shine Alkur'ani. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon, ya sanar da mutane cewa koda mutum ya wuce gona da iri, in ya tuba Allah madaukakin sarki mai gafarta masa ne, mai karɓar tubansa ne. Wannan aya tana daga cikin abubuwan da suke nuni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, tunda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu. Sannan kuma an masa taklifi da isar da sako, aka ce balligh ma unzila ilayka, ka isar. Kaga kenan ta tabbatar da manzancin sa ta hanya biyu, ya ayyuhar rasulu an kira shi da sunan manzon kaife, aka je kuma ya iblagi nan ma an dada tabbatar da wato kenan abinan manzancin sa. Sannan abinda za a isar din, abinda shi shaida ne kuma cewa abinda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai isar, to abu ne wanda yake ya zo daga gurin Ubangijinsa. Ba san ransa zai isar ba, ba abin da ya ga dama zai isar ba, ba sakon wani zai isar ba, a'a, sakon da aka saukar masa daga gurin Ubangijinsa. Wannan aya malaman tafsiri sun yi bayani daban-daban dangane da saukanta. Menene sadadin saukanta? Wasu malaman suka ce a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Makka farkon musulunci, sai zama baya iya yi da sako a fili, ta haka sai dai a boye. sai dai a boye. To bayan sayyidina Umar ya musulunta da sayyidina Hamza, sai ya zama da sai aka saukar da ya rasulu balligh ma unzila ilayka bi rabbik, aika isar a fili. Kafin lokacin sai ya zama da kan cewa an samu babbansa Abu Talib, saboda tsorace masa da yake yi na matsalar da zai iya fuskanta, sai yake sa mutane suna bin sa, suna lura da shi saboda kar wani ya taba shi. To sai Allah madaukakin take saka masa da wannan aya, ayar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Saboda haka sai ya fada babbansa cewa to Allah fa yanzu ya alkawari zai kare ni daga mutane, don haka sai ya zama ya ci gaba da ita sakonsa a fili. Wasu kuma suka ce sababin saukan wannan aya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, suka ce ba a Makka bane, domin wannan ayar in ka lura madaniya ce, ba ma kawai madaniya ba, tana daga cikin karshen suran da suka sauka a madinan ma, dan kusan a cikin ta ma al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka. Saboda haka ba magana a Makka ake ba, a magana a madina ne. A Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga cikin wani halin kunci da takuri, sai ya zama na bayi da kwanciyar hankali na abokan gaba, ga munafikai a Madina, ga Yahudawa sun sa shi a gaba, ga kuma sharrin mushrikan da suka koro shi, kullun yana cikin wani gautara, sai yake cewa yau din nan da zan samu wanda zai kula da ni, da ba haka ba. Yana cikin wannan magana sai suka ji wani yana wasa takwabi, aka ce Aisha ta ce kai waye wannan kuma yake mana wasa da takobi, sai ya ce ni ne Sa'ad dan Abi Waqqasin, zuciyata ta sawala mun yau da ranan ba lafiya, dan haka zan zo ne kwana ina gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan riwaya ma ta nuna su biyu ne suka zo su, saboda haka sai ta ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta, bayan yayi wannan magana ya kwanta, hankalinsa a kwance har sai da naji yana mun shari a bacci, saboda hankalinsa a kwance. Saboda haka wayannan sahabbai sai suka dauki dauniyan gadin sa, daga ba sai Allah madaukakin sarki ya sanskar masa da wannan ayan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Sai zo ya kira su ya ce musu kada a samani Allah, Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni, dan haka kowa ya tafi abin sa, zai yi bacci na sha mun shariya babu abin da zai faru. Saboda haka sai suka tafi abin su. To wannan suka ce shine dalilin saukan sa. Wasu malamai suka ce a dalilin saukan wannan aya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya shafi wato qadiya ta takurawa da Yahudawa da mushrikai suka yi masa rashin kwanciyar hankali, Allah sai ya saukar da ita ba tare da an laba kissar da kissar Sa'ad bin Abi Waqqas din da muka karanta a baya ba. Sai Allah madaukakin sarki ce masa kar ya ji shakka, saboda idan isar da sakon yana da nasaba da abin da muka karanta a baya na kissar zina din nan da aka yi, wanda Yahudawa suka yi zina din nan, suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka sai ya ce musu ga yanda hukuncin yake, ai a lokacin ce musu yayi, aje a kirawo Ibn Suriya, ko aka kira shi ya ce a cikin ataranku babu hukuncin zina, ya ce akwai, menene hukuncin zina, ya ce a za mu sawwada fuskar mutumin a bakanta ta da shuni, a sa shi akan jaki ta bayi bayi, ana masa eho da ture haka har arkewa ya gari da shi. Sai ya ce a ina roƙonka tsakaninka da Ubangijin da ya saukar da ya tsayar da yan bani Isra'ila, ya saukar da At-Taura a Annabi Musa. Sai ce amma tun daga hadin da Allah akwai, saboda haka sai ya karanta masa. To yanzu menene dalilin sa, sai ya tunda sun zo yi musu hukunci, me dalilin sa ba, sai ya ce a dauko At-Taura, a'a ya faɗa musu ko kai tsaya abin da yake cikin Al-Qur'ani shine dalilin sa aka saukar da ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al wa ma ballagta risalata. Wasu malamai suka ce a'a Allah saka rahama, to masha Allah, Allah saka rahama. Dalilin saukar wannan aya, ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya shafi qadiyan Zaid da kuma Zainab Zaid wanda Allah ba mu kissa a cikin suratul Ahzab din nan shi ita Zainab wa Qurayshiya ce Zaid kuma mawa'ina cikin mawali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su aure sai ta zama ta tana ganin cewa ya za a ita Qurayshiya Hashimat dangi a aura mata aure da wanda yake mawali kada karanta bai kwanta ba kullun sai rigima tsakanin kullun shi ita kuma Annabi ne ya daura musu aure da ita daga baya Zaid hankalin sa ya tashi ya zo ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana matar zan sauta sai ya ce masa a'a menene yake masa amsik menene amsik zaujaka wattaqillah go ka rike matarka ka ji tsoron Allah alhali kuma Allah madaukakin sarki ya masa wahayi cewa Zaid zai zo gurin ka zai je zai sau matarsa amma in ya kuskure sauta kai ka aura shi kuma Zaid yaron sa ne kuma shine ma ya aure masa da ita saboda haka da yazo ce zan sake ta sai ce a'a amsin zaujaka wattaqillah ya sake dawowa kwana biyu ce kanifa wannan zan rabu da ita ce kai ka rike matarka ka ji tsoron Allah sai da suka haka sau uku sai Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar abin da aka saukar maka daga ubangijinka to da ta Allah ce falam ma kaza Zaid minha wataran zawwajnakaha bayan Zaid ya gama biyan bukatun sa da ita ya sallame ta ya zo bai da wani sauran sha'awa da al'amarin ta ya sallame ta Allah madaukakin sarki sai ce zawwajnakaha sai muka aura maka ita daga nan Aisha take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya boye wani abu a cikin alqur'ani to da ya boye wannan aya amma sai gashi ya fada saboda haka cikakken shaida ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai boye wani abu wasu suka ce ya sauka akan wannan aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ta sauka akan qadiyan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kuntu maulahu fa Ali maulahu Allahumma wali man walahu wa ali man adahu saboda haka sai suka ce akan ta ai sauka da lokacin ta sauka sayyidina Umar ya samu sayyidina Ali yake ce masa ani allaka kad kunta maulan li to ala ayi hali in mun yi nazari duka a cikin waɗannan abubuwan kowanne akwai imkaniya in ka ɗauke kadiya ta Makka illa iyaka wannan kadiya da muka faɗa ta ƙarshe wanda waɗansu suke istidlali musamman kamar Rafida suke istishhadi da ita cewa shine dalilin da yasa sayyidina Ali kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Ali zai zama khalifa bayan sa ba khalifanci take magana ba sai ya ce man kuntu maulahu fa Ali maulahu ba yana nufin khalifa bane ba yana nufin khalifa bane maula yana nufin kamar mai gida ko sayyid ko shugaba ko wani abu yawa ba sharadi ne mai gidanka ya zama yafi ka a wasu abubuwa ba bari in bada misali da harkar local government ko kuma state government haka ko ma federal government tsakanin chairman na local government da head of staff ne kake cewa menene wane ne babba ne kam waye kuma yake karkashin wani chairman ne a gaba ko amma kuma an ce duma aikacin local government yana karkashin staff officer head of staff ne kake ko staff officer yana karkashin staff officer shugaban kasa yana karkashin staff officer na kasa gabaki daya amma kuma shine shugaba wallahu ta'ala a'ala head of service kai ko yawa head of service shugaban kasa yana karkashin duk file din wani ma'aikaci na gwamnati gaba daya yana karkashin head of service to ka gani amma kuma wancan shine babba to saboda haka wannan aya ala ayi hali abinda take karantar da mu shine cewa an umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya isar abinda aka saukar masa daga ubangijinsa sannan qur'ani ya bada shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar kamar yanda yake cewa walau takawwala alaina ba'd al-aqawil la khazna minhu bilaymi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro wani magana daga cikin maganganu wanda ba mu muka faɗa ba ya saka a cikin alqur'anin nan wallahi da zamu kama shi da hannun dama kaga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba aka ce da yayi da kaza kenan kaga bai yi ba sannan hadisai sun tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wato kenan dukkan sakon da aka dora masa musamman a hajjin bankwana. Yake cewa Allah zai tambaye ku ranar lahira a kaina, hal ballaktu, na isar muku? Suka ce ka isar. Yace Allahumma shahad, Allah madaukakin sarki ka zama shaida cewa lalle na isar, na isar. Daga cikin abubuwan da suke tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar, akwai kadiya wadda take aka sa shubuha a cikinta lokacin ba shi da lafiya, yana kokarin fama da kansa, rashin lafiyarsa na karshe wanda bai tashi akan wannan ba, yake cewa ku kawo littafi da takarda zan rubuta muku abinda in kun rike shi ba za ku halaka ba bayana. To lokacin yana fama da kansa, Sayyidina Umar yace masa ku kyale shi, hasbuna kitabullahi, ai littafin Allah ba da kutun sarki yasa. Suka ce a'a, tunda yace a kawo, suka ce a'a, kyale shi yana cikin fama da abin din sa. Da yaje aka sai yace to shikenan ku jama'a abinku, ai dai na riga na isar. Kaga kenan babu wani abin da bai isar ba, dama abin da zai yi shine tajdidi akan abin da ya gaya musu tunda ya riga ya gama isarwa. Daga cikin abubuwan da yake tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa, akwai inda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau na kammala muku addininku, wa atmamtu alaikum ni'mati, na cikamta muku ni'imata a kaina. Dan haka Allah madaukakin sarki bai kawo sabon umurni ba bayan wannan ayar ta sauka har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin. Wasu masu cewa ita ce aya ta karshe, wasu kuma sun ce akwai ayoyin da suka sauka amma na wa'azi da tunatarwa ba na sabon sako ba, kamar wata ku yoman turja'una fi ilallahi ko summa turadduna summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa la yuzlamuna. To wannan kenan, saboda haka Allah yake cewa ya rasul ballima unzil ilayka min rabbik. To sai yace fa illam tafal fa baballaka risalatahu, idan baka aiwace haka ba Muhammadu to lalle hakika baka isar da sakonsa ba. Daga wasu girawoyi suna cewa fa baballaka risalatihi, kamar yadda ake Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi. Wasu kuma suce ya ayyuhar rasul ballima unzil ilayka min rabbik wa illam tafal fa baballaka risalatahu, can kuma sai su ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, zai zo nan da jam'i wannan ma da jam'i, ko kuma wannan ya zo da mufradi can ma yaje da mufradi. Ala ayi halin da risk in an ce in mun dauke shi a sigar jam'i fa ma ballaka risalatahu wa risalatihi, ya zama jam'i kenan. To yanzu an dauki cewa duk ayan da ta sauka ko kuma duk surar da ta sauka wani sako ne mai zaman kansa. In wannan sura ta zo ta za ta zo da wani sako, ko wata kadiya ta zo aka yi wahayi akan sako da bai kai sura guda ba, ya zama sako. To in ka tara su suna yake kiran su risalat, saboda haka sakonin da Allah madaukakin sarki ya aiko, saboda haka wannan suka tafi akan wannan haka suke nihi, wallahu a'lam. Sannan masu tafiya da risalatahu Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu ko fa in lam tafal fa ma ballagta risalatahu, risala guda ɗaya yake nufi, sako guda ɗaya. Su kuma wannan qira'a ta dauki wato kenan, ko wannan riwaya ta dauki Qur'ani jumlatan a matsayin sako guda ɗaya, shi kansa Al-Qur'ani sako ne, saboda haka baka isar da Al-Qur'ani ba kenan. Abin da wannan yake nufi wallahu ta'ala alim shine inda zaka boye aya ɗaya daidai yake da baka isar da Qur'anin gaba ɗayan sa ba. Fa in lam tafal fa ma ballagta risalatahu, in fa baka isar wannan sakon da aka saukar maka wanda kake jin nauyin sa ba, to hakika baka ma isar da sakon gaba ɗayan sa ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake ce masa ya kwantar da hankalinsa ya isar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa, kar ya ji shakkar wani abu, babu abin da zai faru. Yake ce wallahu ya'simuka minan nasi, tabbas Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka daga sharrin mutane, zai kiyaye ka daga sharrin mutane. Anan wallahu ya'simuka minan nasi yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, tunda ya samu abu da ake kira al-isma. Wallahu ya'simuka, ko dama an ce duk annabawa ma'asumai ne, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ma'asumi ne da nassin Al-Qur'ani. Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane, zai kiyaye ka daga sharrin mutane. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani ma'asumi, babu wani ma'asumi wanda yake ya zama masumi, duk da cewa zaka samu wasu kungiyoyi musamman kamar Rafida suna ganin cewa a imma guda 12 ne ko 19 ne su ma'sumai ne babu wani ma'sumi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma ta mu gaba dayanta illa iyaka Allah madaukakin sarki yake fifita wasu akan wasu yakan kuma kiyaye wasu akan wasu wato kinan kurakure sai kaga gasu su ba ma'sumai bane amma Allah madaukakin sarki ya kiyaye su ba su cika yin ayyukan da za a ce wato kinan alatirba amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da nasina alqur'ani Allah ce wallahu yasmuka minan nasi Allah madaukakin sarki shine mai kiyaye ka daga sharrin mutane dan haka kenan an bashi garanti yaje isar da sako kamar yanda muka fada a baya a kisan Sa'ad bin Abi Waqqas yazo ce musu ci shike na ku tafi kawai kar a sama ne Allahu hakika Allah madaukakin sarki ya kiyaye ni taka wannan ma yana daga cikin abin da suke dada karfafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da yake kansa to duk wannan muna ta magana akan isar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukunci ya jabazarsa akan wa dukkan al'umma me dalili shine sauran annabawa Allah yake aika su a gari guda ko a yanki guda ko a alkabila guda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi a duniya gaba daya dan haka yake cewa shi Allah ya ce isar shi kuma ce ballagu anni duk abin da kuka ji daga reni ko isar har mai addu'a a mai isarwan nadar Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha rubba muballigin au'a min sami'in saboda haka kenan idan sako ya zama wajibi a gare mu duk wanda ya san wani abu na alkhairi to hakkinsa ne hakki ne a kansa ya isar da shi ga wanda bai ji ba akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa a masallaci ya ce taqarrabu waqtadu bi ko kuma wani riwaya ce watimmu bi walitimma bikum man ba'adakum ko waqtadu bi waliqtadi bikum man ba'adakum ku matso kusa ku zo ku kalli yadda nake yin ibada da komai da komai ku koyi da ni wa'anda za su zo bayan ku su kuma za su koyi da ku dan haka kenan kaga ni yanzu zan koya muku ko kuma za ku koya wanda suke bayan ku kenan su ma za su koya a wanda suke bayan su kin ma za su koya a wanda suke bayan su haka wannan addini Allah madaukakin sarki ya tsara shi zai tafi ila yawmul qiyamah har zuwa tashin alkiyama dan haka wajibi ne ga dukkan al'umma su isar da sakon Allah madaukakin sarki ga al'umma wanda ya ji sai ya isar har ma akwai wato kenan narko ga wanda baya isar da sakon Allah madaukakin sarki man katama ilman aljamahu Allah yawmal qiyamati bilijami minan nari wanda ya boye ilimi mimma yantafi bihi an-nas cikin abin da mutane suke amfanuwa da shi ya sani yaki saboda karanan lahira Allah madaukakin sarki zai masa linzami daga cikin linzaman wuta da a masa linzami a cikin linzamin wuta kaga abu bai yi ba kenan innallaha lalle Allah madaukakin sarki la ilkaumul kafirina baya shirye da mutane wanda suke wato kenan kafirai kafirci anan kenan kaga butulcewa ne kaman kai ka ce kenan idan mutun ya san gaskiya yake fadanta to sai kafirci kuma sai biyo baya akwai yuwar mutun rashin fadan gaskiyar da boye gaskiyar akwai yuwar ya kai mutun zuwa ga kafirci ai kaga magana idan sako ake ballin ma unzila ilayka min rabbika sai akai narko guda biyu na farko aka ce fa in lam tafal fa ma ballagta risalata idan kai boye baka isar ba daidai kake da baka isar da sakon Allah ba to tunda baka isar da sakon Allah ba to sai da karshe sai ce wallahu la minna ne la hadil qawmal kafirina Allah baya shi da mutane wanda suke kafirai kaga kenan in ma mun dauke shi kufurin duna kufurin at least mutun ya bushe cewa Allah madaukakin sarki ballantana kuma tafiya kadan 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 zata iya kaiwa ma to kenan zuwa ga musu ga abinda mutun ya sani na gaskiya wanda wannan kuma shi zai fitar da mutun a musulunci wallahu ta'ala alam
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين
الله مدوكاكين سلكي ce kullahum ka ga musu ya muhammad ya ahli kitabi ya ku mutanen littafi ai wato kinan yahudu da nasara duk da cewa kitabin har yanzu akan yahudawa ake to amma hukuncin su guda ɗaya ne dukan su tunda duk ahli kitabi ne Allah madaukakin sarki yake a gaya musu lastum ala shay'in hatta tukimu tawrat wal injila ba ku fa a bakin komai ma'ana ba ku akan komai na addini har fa sai lokacin da kuka tsaye da hukuncin at-taura da na injila kuma wanzu da ilaikum rabbikum da abinda aka saukar muku daga ubangijin ku na alqur'ani ya ku ahli kitabi ranar lahira ba ku a bakin komai da ba za ku zo gaban Allah ranar lahira da sunan kuma su addini bane idan ba ku tsaida wa kawo kanku hukuncin at-taura da hukuncin linjila da hukuncin abinda aka saukar muku daga ubangijin ku ba shine alqur'ani saboda haka ku yi nazari akan wannan kaman kai ka ciki na ana kira su ku dawo ku zo ku bi alqur'ani ku dawo ku bi alqur'ani malamai suka ce dalilin saukan wannan ayar shine wasu manya-manyan malamai a cikin malaman Yahudawa suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ya rasul ya Muhammad alasta tashhadu anna tawrata haqqun kai ba ka ce al-taura gaskiya bane ba ka ce Allah ne ya saukar da ita ba cewa at-taura littafin Allah ne tabbatacce Allah ne ya saukar da ita ba yace bala eh haka ne na faɗa kuma yanzu ma akan haka nake at-taura littafin Allah ne sai suka ce to mu bari mu ga maka ba da mu kowanne littafi ba in ba at-taura ba tunda kai ma ka yarda littafin Allah ne kuma ka yarda littafin shi ne saboda kai ba za a yi mun samu shaida daga gare ka saboda haka sai Allah ya ce masa a'a bari ku ji lastum ala shay'in hatta tukimu tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum ai bayan at-taura ai ya sako da linjila ko yawa bayan gospel akwai new testament ai saboda haka to yanzu bayan new testament din kuma ga kuma alqur'ani shi ma ya sako saboda haka dole sai kun hada da wannan ai dama wannan menene lanu farqu baina ahdi min rusulihi ko ba ma bambance nuna bambance tsakanin manzannin Allah yadda muka yadda annabi Musa manzon Allah ne haka muke muka yadda da at-taurasa yadda muka yadda da annabi Isa manzon Allah ne haka muka yadda da linjila to yau ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yadda muka yadda da manzanci sa haka muka yadda da alqur'ani dole ta tafi ne na Allah madaukakin sarki da Allah ya saukar da su saboda haka idan ba ku rike su duk gaba daya ba to kullastum ala shay'in ba ku wato kina a bakin komai dan haka ma'anansa shine ranar lahira za ku tashi a bakin ba a bakin komai ba kuma abin da wannan ayan take nufi shine tunda yanzu alqur'ani ya zo kuma alqur'ani ya zama nasik akan wato kenan sauran littafai to yanzu ba za ku dauko at-taura ne ku zo ku zanna kuna karanta ta kuna karanta linjila kuna karanta qur'ani ba ta a'a duk yanzu an tattare komai a cikin alqur'ani Isa alayhi salatu wasallam yace I came with no new law babu wani sabon doka da nazo da shi yana nan ya a cikin akarantarwan at-taura sannan kuma yazo da linjila karin wa'azi yawa amma yanzu da shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam an sauke sauran shari'o'i bi shir'atihi kullu shara'i tun saku saboda haka sai ku zo ku bi wannan kenan to amma abin da yake bada mamaki shine walazina na kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufran ma unzila ilayka min rabbika abin nan da aka saukar maka da daga ubangijinka shine alqur'ani kenan ko wallahi yana karawa jama'a da yawa daga cikin su dughyana wa kufran jama'a da yawa daga cikin su saukan alqur'ani yana kara musu dagawa yana kara musu wato ginan kafirci je mu fassara ma'anar dagawa muka ce wato shine mutun ya tashi ya wuce gona da iri ko ya wuce haddi inna lamma dagal ma'a hamallakum fil jariya ruwa ya kamata ya tafi daidai sai tashi har yaje yana shanye mutane na shanye gidaje kaga yayi dagawa saboda duk wanda ya wuce hakkin sa akan lamari yayi dagawa to yanzu saukan alqur'ani ya sa su dagawa ya sa sun kesu bi gaskiya suna ga sun fi karfin gaskiya suna son su murda gaskiyar dole ta bi san ra'ayin su kaga dagawa ya shiga ciki a cikin lamarin su to idan dagawa ta shiga kuma sai ta kai mutun zuwa ga butulcewa gaskiya sai kuma kafirci ya shiga dan haka shi abin da aka saukar maka da gomin yijin naka walayzidanna kaseeran minhum dugyanan wa kufran yana karawa da yawa daga cikin su wato kenan dagawa shine wato kenan jin girman kai da ni isa da kafafa har a taka gaskiya a ga an fi karfin ta ya kuma kara musu wato kenan kafirci dan haka fala ta asa kada ka takura kanka ka bata lokacinka ka ji bakin ciki alal qaumil kafirin akan mutane wanda suke kafirai kada ranka ya baci kada ka shiga damuwa ka shiga tashin hankali akan mutane wanda suke me kafirai me yasa ka kira su kafirai saboda sun kimin gaskiya zaka rashin kimin gaskiya kan kai mutum zuwa ga laifi wanda zaka yi har zuwa kafirci musamman in kin abinda Allah ya saukar ni wannan kenan malaman tafsiri suka ce duk da wannan tazo da abin nan Allah ya ce fala ta'asa 'alal qaumil kafirina kar kai bakin ciki wannan aya ba hana shi bakin ciki take yi ba tunda bakin ciki dole zai yi bakin ciki dole zai yi bakin ciki amma kaman tana ba shi hakuri ne akan bakin cikin da yake inna hataslatu linnabi sallallahu alaihi wa sallam amma ya tarihi min alhuzn dole zai baci ga gaskiya mutane sun kibi da Allah ya sa Yahudawa nan daga zuwan sai Yahudawa mutanen Madina sun ce a kaji gaskiya suka zo suka karba da wuri dusar Laraba za su karba kuma sauran kabilun yan bani Isra'ila da suke can Palestine da abin duk za su karba duniya duk za ta karba kaga abu ya zo da sauki amma kuma yana sun tun kangare a sakamakon su kangare su mutanen su ba za su bi ba a sakamakon haka ne kuma za su hada kai da munafukan Larabawa kuma za su kawo shakka a cikin wasu daga cikin kabilu don haka sai suka takura al'amari suka sa abu ya zama ya zama mai wahala abu wanda ke kamata ya zama mai sauki da a cikin sauki annabi sallallahu alaihi wasallam zai isar da sakon sa jama'a su karba kuma sun cije yanzu sakamakon cijewar su sun kawo problem don haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙin ya bakin ciki saboda shi in ya ga mutane ba su musulunta ba ran sai na baci in ya ga mutane za su tafi huta hankalin sa yana tashi daka kuma hankalinsa naturally zai tashi saboda ai dabi'a ce insaniya idan damuwa ta zo dole zaka damu to amma sai ana bashi hakuri ne kwantar da hankalinsa kare daga hankalinsa wato kenan da yawa har ya zama ya shiga cikin damuwa saboda haka wannan tasliya ne ba wato kenan hana shi akai bakin ciki ba don zai fa bakin ciki a matsayin sa na dan adam wallahi ta'ala a'lam
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله بارك في ذلك إن الذين آمنوا للي وإنن دسوك إيمان والذين هادوا da wa'anda suka yi yahudanci ma'ana yahudawa kenan wasabi'un da sabi'awa wani yanki ne na wa'ansu masu addini tana iya yiwa daga yahudawa suke a makon ba dole ne sana daga cikin su ba tana iya yiwa kuma daga nasara suke a makon ba dole ne daga cikin su suke ba wannan nasara da su kansu nasaran duka wa'anda in ka tara su man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira wa amila salihan yayi aiki na gari wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wato kenan tsoro a gare su akan al'amuran da zasu mutu su bari a nan gidan duniya wala hum yahzanun ba su da bakin ciki akan abin da zasu fuskanta ranar lahira kaman Allah madaukakin sarki ya bada lamani ne yanzu kowa da kowa da su mu'minan da yahudawan da sabi'awan da kuma nasara duka Allah ya hada su gaba ɗaya sai musu kidabi guda daya cewa dukan su zo su imani su aiki na gari wa su zo su imani man amana billahi wal yawmil akhir su imani da Allah su kuma yadda akwai ranar lahira sannan na uku shine su aiki na gari amalin salih to kaga amalu salih kuma dama shine aikin da Allah ya ce ayi ayi shi kuma da kyakkyawar niyya ayi shi kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wannan shine ake kiran sa amalu salih to duk wanda ya haka ne kaga wayannan sharuɗa guda uku suka cika su ai kaga sun zama musulmi in ma ba yahuda ne ya cika wannan sharuɗa guda uku ya zama musulmi yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira ya zo da aiki nagari imma sabi'i ne yayi haka ya zama musulmi, imma nasara ne yayi haka ya zama musulmi, ballanta na kuma dama a ce musulmin ne yayi haka nan. Wannan kenan. Sannan na biyu yana nuna cewa kullun aiki na alkhairi ake bukata. Idan kana musulmi ko kana ba yahudi, duk da cewa suna cewa nahnu abna'ullahi, ko kana ba sabi'i ko kana ba nasare, aikinka ba mai kyau bane, to fa akwai matsala. Dan kana musulmi, musulunci ba zai zama lashin a gare ka kaje kai tsiyar ka yadda ka ga dama, kuma ka ce za ka shiga aljanna ba. Ba za ka ce za ka shiga aljanna ba. To in ka lura, ina dan gidan Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, ba dan Annabi bane? Me ya faru da shi? Yace sa'awi ila jabalin yasmuni min alma'i, ko yace masa a la asma al-yawma, ba wani abin da zai kare kai daga al'amarin Allah sai dai ka zo kai imani. Kaga da bai yi imani ba, wannan abin ya amfanar da shi? Dan Annabin Allah, manzan Allah, amma bai aiki na gari ba, saboda sai zama bai amfanar da shi ba. Ina matar Annabi Lutu, ko da kuma matar wani ne? Annabi Nuhu, ko daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Matar Annabi Nuhu da matar Annabi Lut, kaga wayannan mata ne, kana ta tata abdani min ibadina salihaini, suna karkashin bayin Allah na gari, matan annabawa ne, manzanni, amma fa khanatahuma, sai suka yi ha'inci, sai suka yi kisai aiki na gari. Dan haka zaman su matan annabawa, Allah ce fala yughni anhuma min Allah shay'a, bas wannan bai tsina musu komai a gurin Allah ba. Dan kina matar mutumin kirki, ke baki zama mutumiyar kirkin ba, wannan ba zai sa miki komai ba. Dan haka ranar lahira za a ce musu me? Udkhulun nar ma ad-dakhilina. Ga masu shiga wata nan, ku tashi ku bi su, maza ku shiga tare, saboda kuna tare da abin. Ina baban Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Baban Annabi Ibrahim, ku duba Annabi Ibrahim, kalilillahi, baradin Allah, ina babansa? Amma da bai aiki na gari ba, wannan bai sa abin nan ba. Dan aka balarabe ce laysa rajulun man yaqulu kana abi, ko innama rajulun man yaqulu ha ana za. Yawwa, saboda ka kowa ya kokari ya kama kifi ya sa a goransa, kowa ya kokari ya zama tasa ta fishe shi. Dan kana dan malami ko dan annabi ko dan masarake ko dan wane ne, babu abinda wannan zai maka ranar lahira. Kowa zai zo shi, yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Da haka shi sannan Allah ya hade gaba daya. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasabiuna wan nasara, duka gaba daya. Sai ya ce to mai tsira a cikin su shine man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. In kwa haka ta faru, to fa alaqahun alaihim, duk abinda suke tunanin in mutuwa ta zo ta zai lalace a duniya, sai Allah ce basu da wani tsoro, Allah zai kula musu da shi. Wala mun hazanun kuma ba za su fuskanci bakin ciki abinda za su fuskanta ranar lahira ba a gaba gare su. Allah madaukakin sarki nan ma ya ba su wato kenan wannan garanti. Wallahu a'lam.
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
الله أمرك وكين سيكي يكي لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Hakika mun yi alkawari tsakaninmu da ƴan bani Isra'ila, tsakaninsu da Ubangiji Allah madaukaki sarki, akwai alkawari na musamman. Wa arsalna ilaihim rusulan, mun kuma aika musu da manzanni. Allah madaukaki sarki ya yi alkawari da su, shine me? Za su bi Allah, shine lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Allah madaukaki sarki ya ce ku zo gashi, zan ba ku attaura da linjila kuma dan saukar da alqur'ani, to fa dole ku bi su. Suka ce eh. Wasu malamai suka ce alkawarin da aka dauka shine alkawarin da aka yi da annabawan su, da Allah madaukakin sarki yake cewa ya riki laqad akhadallahu mithaqan nabiyina, ko sai ya ce me? Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminu nabihi wala tansurunna. Allah madaukakin sarki yace yayi alkawari da sauran annabawa cewa Allah ya ba su littafi, ya ba su shari'a, amma duk da haka idan daga baya wani manzo yazo shine annabi sallallahu alaihi wasallama, to dukkan su yace latu minan nabi, za ku imani da shi. Duk annabin da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama, dai imani da shi. Ko annabi yazo same shi zai imani, wannan tansurunna, kuma za ku taimake shi. Allah madaukakin sarki yace musu me? Aqarartum, kun yi ikrari, kun yadda da kan wannan? Kalu me? Aqararna, suka ce mun yi ikrari, mun furta, mun yarda. Allah wada kunyi ce to su zama shaida akan wannan. To wannan alkawari da annabawan yan bani Isra'ila suka dauka shine kuma bukan yan bani Isra'ila. Kowane dan bani Isra'ila yazo shi a matsayin sa na annabi ko manzo, zai ga yawo mutanen sa cewa baya na akwai annabin da zai zo shi, ga sifar sa kaza, ga sifar sa kaza, in yazo ku bi shi. Ta haka Allah ya bada hukunci sarki yake cewa laqad akhadna mithaqa bani Isra'ila, mun yi alkawari tsakaninmu da yan bani Isra'ila. Bayan haka wa arsalna ilaihim rusulan, mun aika musu da manzo. Amma abinda zai baka mamaki shine kullama ja'ahum rusulun, duk lokacin da manzo yazo musu. Kaga an yi amfani da kullama ana litajdid, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba, shine duk lokacin da kullama ja'ahum rusulun, duk lokacin da manzo ya zo musu, annabawa sun zo musu, manzanni sun zo musu daban-daban. Naga Allah yake cewa inni faddantu ala alamin, na fifita ku akan talikai gaba daya. To saboda duk lokacin da manzo ya zo musu, to sai su tsaya su auna, in dai ya zo da bimala ta hawa anfusuhum, abinda ransu bai bata shalle, bai shalle su ba, abinda bai musu a ransu ba, abinda bai dace da abinda su zuciyarsu take so ba, to ɗayan biyu ne dama. Fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun, wani annabin su ƙaryata shi, wani kuma ya tsananta su, kuma su kashe shi gaba daya. Aikin su kenan kawai, su tsaya dai kafin su ta tsaya ba ta rawa ba akan annabi, yayi karanci kwarai da gaske. Wasu su kashe, wasu su ƙaryata, wasu su kashe, wasu su ƙaryata, wasu haka nan duk lokacin da aka aiko annabi, babu abin da annabin da ya share a gaban su. Hatta Musa alaihi salatu wassalam ya sha wahala a gurin su, ya sha wahala a gaban su, inda zai kawo su zai su ji maganar Allah, sai su ce a lan numina laka hatta nara Allah jaharatan, da zai ce musu wadkhulul baba sujadan, sai su shiga suna me, suna rawa rakas, sai su shiga suna rawa yarqusuna ala astahim, sai ga suna buga tuwon dawo su suna rawa. An ce su shigo masallaci suna cewa suna yin sujada, in an ce qulu hiddatan sai su ce hindatan, ko hindatan hindatan, ana cewa me wako su ce muna neman gafara, muna neman gafara, sai su ce a muna neman alkaba, muna neman alkaba. To ga duk abin da aka faɗa sai sun saba, saboda me bai dace da abin da ransu take so ba. To yanzu ana yan bani Isra'ila sun kashe annabawa, sun ƙaryata annabawa a dalilin annabi bai zo musu da abin da ransu take so ba. Kuna tsammanin bayan yan bani Isra'ila idan wani annabi zai zo ma mutane da abin da ransu yake so? Ba dole bane, ba dole bane. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da yazo shi bai zo ma mutane da abin da ransu take so ba, balla ta mama ya zo musu da sabanin abin da ransu take so ne. Sun tara gumaka suna bota, yace musu ba haka ne za a yi ba. Aka haka akai ta rikici da shi, shi da mutanen sa, wannan kuma har kwanan gobe. Dan haka yanzu duk wayannan sun zama tarihi, yanzu mu ne muke bankasa. Wajibi a kowannen mu ya tsaya ya yi kansa mizani da abin da Allah yake so, ba da abin da ransa take so ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wahal da kungiyoyin addini a duniya baki ɗaya. Zaka samu za a kama kungiyar da sunan addini da niyya wadda take mai kyau, da zaran ta samu karbuwa, wasu kuma suka shigo sai su amfani su murda ta tasabin din personal interest din su. Saboda haka in ka shigo sai dai ka shigo ka bi ra'ayin su, in ba haka ba sai dai kai waje. Yana da kyau wato kenan mai nazari, in ya zama na kan cewa sai abin da ranmu yake so, ko abin da ran wani mu yake so, to fa ya zama ka wato ya zama ba addini ba, ya zama wani abin nan. Da yawa daga cikin kungiyoyi za ka ga mutum in ya zama malami shi kenan, ya zama la sharika lahu, sai a yi ta masa bauta har bayan ransa. har wasu guraren yanzu haka akwai a kasar nan tamu, zaka gurin da shi malamin ya zo ya karanta tsakanin sa da Allah ya mutu, ya kaba guri, sai na baya kuma su zo su dauki girman sai su dora akan su rika mai da gurin ya zama kuma neman gurin neman duniya. Kaga mutun yana kalifanci, ba zai iya karantar da mutane littafi amma zai karantar da su kungiyanci. Littafi wannan ba zai iya sa karantar da baki, za su zo Larabawa sai dai a ji ana masa fassara, shine kalifan shi malam wali ko shehi wani. Haka zai iya baka aljanna, zai iya baka lafiya, zai iya baka imani, zai iya baka albarka, zai maka menene da sauransu. Abi ya zama ya koma san zuciya. To saboda haka yana da kyau kowa ya nazari ya zama abinda Allah yake so haka yake mata mu zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iman da daga cikin ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawahu tabi'an. Ko tabi'an ne? Tabi'an ko tabi'an? Eh? To limaje TV ko? Tabi'an ne ko tabi'an? Tabi'an. Eh? Tabi'an. Haka ne wasalu. To shi kira. To mu tabbatar da shi hatta ya gora hawahu tabi'an limaje TV. To mu je mana.
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
الله ماذا قال ينزل كتير وحسبوا سنجز التن وسنجز أمانهم Allah ta kuna fitinta ya zaba wa fitina da za ta faru fa amu ta haka sai suka makance. Idan mutun ya dauki kansa, wannan kidabi ne ga Yahudawa, amma hukuncin zaka wanda muka saba fada zai iya jambazan su zuwa kan kowa. Sun yi zaton cewa babu wani abin da zai faru na fitina, ta haka sai suka makance ko san Musa ka kulumce, ma'ana sai suka yi aiki na barna irin wanda Allah madaukakin sarki bai umurce su shi ba. Kuma ta wallahi alaihim, duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya karbi tuwansu. Sun ma'amu sannan sai suka sake makancewa, wasu mu suka sake kuramcewa, su waye suka haka kathiru minhum, yawa-yawa daga ciki da yawa daga cikinsu, ma'ana sun ɗauki addini a matsayin al'ada, a matsayin personal property, don haka suka dauki darajoji da daukaka suka zama da suka dora kansu. Dumabiya sai dai su rika bauta musu, suna musu abin da ransu yake so, sai suka mai da addinin Allah din wato kinan kaman kayan su. Saboda haka sai suka dinga zaluntar mutane, suna hukunci yanda suka ga dama, suna dakewa shari'a din. Allah madaukakin sarki sai ya kawo dalilin da aka zo aka hargitsa musu lamari, amma da haka Allah madaukakin sarki ya yafe musu, aka kawo annabi aka zo aka yi yara, sannan kuma suka sake komawa gidan jiya kaman yanda yanzu ma wato kinan suka sake komawa jiya. Saboda haka sai zama da yawa daga cikin sun sake makancewa, sun bace, sun kasa ganewa ina ne gaskiyar take, ba dan kuma wato kinan saboda bin son zuciya. Wallahu, lalle Allah madaukakin sarki basiru bi ma ya'maluna, mai gani ne da abin da suke aikatawa. Duk abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana kallon wannan. To mu jama'a,
laqad kafara alladhina qalu inna allaha wal masih ibn maryam wa qala al masih ya bani isra'ila abdullaha rabbi wa rabbakum إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصير.
الله أكبر. الله ما رأيك عندك يا تلا كر كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تو تندم كفارا كتابي دمك يدك أكن يهودا واني. Yahudawa 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 Qur'ani yake abin nan, kuma yakan ciza yakan fura, to yanzu kuma ya sake karkatowa kan yan uwansu sune wato kenan nasara. Allah ya ce lakar kafar alladhina qalu inna Allahu wal masihu ibn maryam, hakika wayanda suka ce Allah madaukakin sarki shine masihu dan maryam, wayanda mutane sun kafirta masihu dan maryam. Masihu dan maryam shine annabi Isa alayhi salatu wassalam, shine Isa alayhi salatu wassalam. To wayanda mutane suka ce inna Allaha huwal masihu, mun lura da wannan ibara inna Allaha huwal masihu, ba inna al-masiha huwa Allah ba, ba sai shi ma Allah ne ba, inda sun ce shi ma Allah ne, wala Allah da Allah yana nan sannan a samu wani Allah kuma su zama guda biyu ba. Amma yanzu idan sun kai guluwi suka ce inna Allah huwa al-masihu, Allah din shi ne ma masihun kawai. Don haka kaga wato idgamin yayi karfi sosai. Allah madaukakin sarki sai da aka kawo taukidi inna Allah huwa al-masihu, ba ana ta magana Allah ba, Allah Allah to ai shine masihu, kaga babu wani sauran abin nan kofa da suka bari. Akwai wanda suka ce masihu dan Allah ne ko, akwai wanda suke ganin cewa a shi ma wani ruhi ne kaza kaza da sauran su dai. To amma waɗannan kungiyar cewa suka yi inna Allah huwa al-masihu ibn maryam, Allah nan da ake ta magana akan sa ai ba kowa bane, masihu dan maryamu ne. Amina da baka mamaki shine ina tunanin dan adam yake tafiya, ga Isa dan maryamu kowa ya san shi mutum ne, kowa ya san yana da mahaifiya, kowa ya san yanda ya rayu, ya sha wahala, ya ci abinci, ya yi wanka, ya yi sura, ya je ya yi wa'azi, ya yi almajira, ya yi komai da komai, an san rayuwansa, an san barin sa duniya. Kamar ma su suna itikadin cewa ma an ma giciye shi na kwana uku kafin aka je aka sashi a cikin kabari ko, kafin lokacin da ya fito, lokacin da Mary Magdalia ta gan shi ya fito daga cikin kabarin kafin ya tashi sama, ana surwayan ko Mary Magdalia, Mary Magdalene ai tana gurin lokacin da ya fito a cikin wannan gurin da aka binne shi, don da ma rami ne aka yi kato aka sa dutse aka abin, wallahu ta'ala alam. To duk sun san da wannan, amma dan adam sai wani tunani ya zo masa ce wai wannan din shine Allah, ya zo a siffan dan adam. To kaga wato kinan tunanin dan adam, wato in bai samu shari'a daga gurin Allah madaukakin sarki ba zai iya rikicewa. Kamar yadda a wannan lokaci namu zaka ga wasu suna itikadi wani malami daga cikin malamai wanda kowa ya san shi, ya san inda aka haife shi, ya san iyayensa ko, walala wasu daga cikin mu ma suna da rai, yana da rai a duniyan nan tamu ta yanzu, sai a ce shi ma Allah ne, ya Allah ne, ga mutumin fa kowa san ga yanda ya rayu, ga yanda ya mutu, ga komai da komai, walala ma ba a Najeriya ya mutu ba ma ma kasar musulmi ba, amma suka ce wannan malamin Allah ne ko. Akwai ne ke cewa ba danna tsoron kana sha maza, naje wata waka wani ya saka mun ba danna tsoron kana sha maza ba, da sai ce kai ne, kai ne shi da kana da ce sai ce kai ne a lura lan hakuri, ka gani. To sai ka tunani kuma a cikin al'ummar musulmi inda wannan aqida ta fita a cikin nasara, kuma a wancan lokacin da ake cewa lokacin jahilci, lokacin jahiliya, ai kaga a wannan zamani namu na yanzu tare da haske na Alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, bai kamata ce irin wannan tunani ya fito ba. To amma sai kaga mutun yana cewa ya samu mutun dan uwansa ce masa shine lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, to kaga akwai matsala. Su wayannan nasara Allah madaukakin sarki yake ce duk wayanda suka faɗa haka yace laqad kafara, hakika ya kafirta kowa ya faɗi wannan, duk wanda yace inna Allah huwa al-masih ibn maryam lagar kafara. To idan yace inna Allah huwa wani mutum ba masih ibn maryam ba, hukunci zai tsallake shi dai wayan gaske zai, kuma wani abin mamaki ma sai da ya fara kawo taukidi din kaddin sai da ta fara zuwa laqad kafara, sannan sai faɗi mutumin saboda maganar ta riga ta yi nauyi ne, kaburat kalimatan takruju min afwahin in yaquluna illa kadhiban, kai ba mal kaddin ba, kafin kaddin ba sai da kawo lamul kasmi, lamul kasmi kenan ko. Kaga a balaga idan ka bi zaka ga in tauki in ta'kidat suka yi yawa, akwai wato kenan musu a cikin lamarin Allah madaukakin sarki yake laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibn maryam wannan da yace masihu Allah shine masihu dan maryam wannan hakika ya kafurta ya zama mu tabbatar da wannan cewa ba gaskiya bane wa qala al masihu shi kansa isa masihu dan maryama din yake cewa ya bani isra'ila ya ku ya'yan bani isra'ila ibudullaha rabbi wa rabbukum lalle ku bautawa Allah ubangijinku ku bautawa Allah ubangijina ubangijin rabbi wa rabbukum a cikin bible har yanzu akwai traces na wannan abun and my lord you are lord ko akwai yadda ya fada ke my lord worship thy my lord thine lord ku bautawa ubangijina ubangijinku Allah na Allah ku ya fada haka cikin abin nan ko saboda haka yake cewa ku bautawa ubangijina ubangijinku kaga kenan risalan annabawa duka gaba daya kan tauhidi abu guda daya ne inna menene ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbukum kaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga ni duk akan abu daya suke tafi tare da shi innahu bari ga muku abin yanda al'amarin yake gaskiyar lamarin shine man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah kenan Allah kwara ɗaya ne bai da abokin tarayya duk wanda ya shirka da Allah faqad haramallahu alaihi aljannata hakika Allah madaukakin sarki ya haramta masa wato kenan aljanna ya haramta masa aljanna kuma awahu nar kuma kuma sai ita ce wato kenan wuta da haka yana ƙara taukidi akan cewa lalle Allah shi shi kadai ne kuma ma in mutun yace Allah ba ɗaya bane ya bauta ma wani ba Allah madaukakin sarki ba hakika shi wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna saboda haka dan adam yana bukatan haske da shari'a daga gurin Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nemi shari'a a gurin Allah madaukakin sarki ku nemi shari'a a gurin Allah madaukakin sarki ya haskaka muku in ba haka ba dan adam tunaninsa in yace zai amfani da shi sai kaga a gurin da gaskiya take anan ne zai gane rashin gaskiya naga wani mutum zaka hira da shi kwarkin baya yace wai shi limami ne a wani masallaci a bisa abin da yake fada a bakin sa yace amma ya zama kirista amma in akwai abin da ya zama da shi kirista to alqur'ani ne ya zama da shi kirista saboda aqidan sa ya san cewa Allah guda ɗaya ne kaza 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 shikenan sai ya zo yana bincike akan Annabi Isa dan Maryama sai ya fahimci cewa ana cewa Isa dan Maryama ruhul lahi kaga ruhi ne na Allah ana ce masa kalimatul lahi kaga shi kalma ce ta Allah madaukakin sarki sannan sai ya fahimci cewa a cikin Bible aka ce Isa shine word of God ko gashi Qur'ani ya tabbatar da word of God sannan shine ruhin Allah gashi Qur'ani ya tabbatar da ruhin Allah sannan a cikin Bible aka ce in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God kenan kaga Annabi Isa dan Allah ne sannan ya dade duba a cikin Al-Qur'ani ya ga an duk cikin Qur'ani babu sunan mace sai Maryam da ya bincika wacece Maryam din nan sai ga uwar Annabi Isa ne sai ga an abaci Annabi Isa a cikin Al-Qur'ani wajen guri 20 da nawa yana mai gurin Annabi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki bai samu sai guri hudu kawai kaga duk wannan kadiya ce ta hankali wanda yake amfani da ita saboda haka yawan sunan Annabi Isa a cikin Al-Qur'ani sun fi na Annabi Muhammadu dan haka ka 26 ko dan haka sai ya tafi akan cewa Annabi Isa amma ya manta da cewa to sano aka bace Fir'auna inda ka'idar ta yawan ambato ake bi ko da sai bar Annabi Isa mai tsallaka ya tafi gurin Fir'auna kuma ko tunda sunan Fir'auna ya fi yawa a cikin Al-Qur'ani to amma da yake da san zuciya ne hankali yake amfani da shi yake da dan karshe sai ya amfani da wani abin da mutane suke yi musulmi mu masu nai wai Qur'an Annabi Dawud ne ko menene sai ya ce Allah madaukakin sarki ya dauki Al-Qur'ani ne bude Allah madaukakin sarki ya rufe idan sai ya bude ta nuna min gaskiya da ya bude sai ga aya ta cewa in kun tafi shakin mimma menene mimma nazalla mimma nazalla ilayka ko fas'alil ladina yaqra'una al-qur'ana sai yaqra'una al-kitaba inda kana shakka je ka tambaye wanda suke karatu ai yahudu da nasara kenan saboda haka kenan a cikin Qur'ani ma yace a cikin tambayar Yahudawa da Nasara kaga kenan a Kiristanci ma shine gaskiya saboda haka sai ya koma to yana kokari ya gano gaskiya ta zunzurutun hankali ba tare da shari'a daga gurin Ubangiji ba amma wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi to shi kan zaka ga wa man yahdillahu wa huwa al-mutad fala mudillala saboda haka shari'a kullun anan Allah take Allah madaukakin sarki cikin hadisi gudu sai yake cewa fastahaduni ahadikum ko ku nemi shari'ata zai shirye da ku saboda shari'a a hannuna take Allah madaukakin sarki ka shirye da mu to da kake cewa duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki fa kada haramallahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa aljanna ko kuma wa hunnar makomarsa kuma ita ce wuta kuma wannan har yanzu tana karantar da mu sharrin shirka yana da kyau dan musulmi ya karanta shirka ya san menene shirka mata kyakkyawa ya fahimta dan kar ya fada a cikin ta arabta sharra la li sharri lakin litawakihi waman la ya'rifu sharra min alkhairi yaqafihi kuma lidhali min ansar kuma duk wanda ya zalunci kansa ba zai same taimaka masa ba ranar lahira Allah madaukakin sarki ya rasa mutum ya zama bai zalunci kansa ba a gidan duniya dan ya taimaki kansa gobe kiyama ko ceto da kaga ana yi kausa suka ce in kana da kyau ka kara da wanka ko ceto da kaji ana yi ranar tashin kiyama annaba za su yi ceto mala'iku za su yi ceto mu'mini za su yi ceto to fa wanda ya cancanta a cece shi ne ake ceto ko man dal ladhi yashfa indahu illa bi izni illa bi izni wala yashfa illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda a shirye shi to wanda a cece shi wanda za a cece shi kuma sai wanda yake a duniyan nan yayi aikin alkhairi Allahu ta'ala lokaci har yayi to alhamdulillah amma zalimin mun fasara wanda ya zalunci kansa ba zai samu taimaka masa ba ranar lahira to alhamdulillah idan mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladarsa ya kuma amfana da mu da shi